This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanmu da wannan lokaci. Yanzu ma Muhammad Hafiz Baballe ne tare da Mahmud Lalo. Sauraron abokan aiki ke farin cikin gabatar muku da wannan shirin na dare a yau Laraba 21 ga watan Fabrairu na shekarar 2024. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa masana tattalin arziki a Najeriya sun zargi wasu shugabannin bankunan kasar da yi wa tattalin arzikin kasar zagon kasa. Sannan za ku ji rahoto kan yadda wasu 'yan Nijar suke ci gaba da kokawa kan matsalar tsadar rayuwa sakamakon rufe kan iyakar kasar da Najeriya a daidai lokacin da tsohon shugaban mulkin sojan Najeriya General Yakubu Gawan yake kira ga ECOWAS da ta dage takunkumin. Bayan nan kuma muna tafa da shirin na kasa ba kasawa ba da Sulaimani Barma zai gabatar, amma kafin nan sai a gyara zama a saurari labaran duniya daga bakin Mahmud Lalo.
Jama'a assalamu alaikum. Tsohon shugaban mulkin soja a Najeriya General Yakubu Gawan ya yi kira ga kungiyar raya tattalin arzikin kasashen yammacin Afirka ta ECOWAS da ta janye takunkumin da ta saka wa Mali, Burkina Faso da Niger. Cikin wata budaddiyar wasiƙa da ya rubuta wacce ya mika wa headquarter kungiyar da ke Abuja a yau Laraba, Gawan ya bayyana kasashen a matsayin waɗanda suke da muhimmanci a kungiyar, inda har ila yau ya yi kira a gare su da su ma su janye matsayinsu ta ficewa daga kungiyar ta ECOWAS ko sai da yawo.
Saddens me to learn that ECOWAS is threatened with disunity.
General Gawan, wanda yana ɗaya daga cikin shugabannin kasashen Afirka 15 da suka kafa kungiyar ta ECOWAS, ke ne yake cewa abin yana ɓata min rai na ga cewa kungiyar na fuskantar barazanar rashin haɗin kai, bayan da wasu muhimman kasashe uku da suka haɗa da Mali, Burkina Faso da Niger suka ayyana shirinsu na ficewa. General Gawan ya ƙara da cewa,
I call on all West African leaders to immediately consider the.
Yace ina kira da gaggawa ga daukacin shugabannin kasashen yammacin Afirka da su duba waɗannan abubuwa da suka hada da na ɗaya janye takunkumin da aka saka wa Burkina Faso, Guinea, Mali da Niger. Kungiyar ta ECOWAS ta saka wa kasashen takunkumi ne bayan juyin mulkin da sojoji suka yi a ƙarshen watan Janairu da ya gabata. Mali, Burkina Faso da Niger suka sanar da shirinsu na ficewa daga kungiyar bayan da suka zarge ta da rashin bin muradin da aka fata a kai, da kuma nuna halin ko'in kula kan matsalolin tsaro da ke addabar yankunansu. James Biden, kani ga shugaban Amurka Joe Biden, ya faɗa wa masu bincike a majalisar dokokin Amurka cewa shugaba Biden bai taɓa sa hannu a harkokin kasuwancin ahalin gidansa ba. James Biden ya bayyana hakan ne yayin da ya gurfana a gaban masu bincike a ginin majalisar na Capitol a yau Laraba, danganawa kan binciken wanda 'yan majalisar wakilai ke jagoranta, wanda har ila yau ke duba yiwuwar tsige shugaba Biden. Ganawar James Biden da 'yan majalisar shine yunkuri na baya-bayan nan da ke nuna kokarin farfado da batun tsigewar, yayin da suke ci gaba da tattaro bayanai kan hulɗar kasuwancin da ahalin Biden suka yi a cikin gida da kasashen waje. Kodayake a baya-bayan nan lamarin na fuskantar suka har daga wasu 'yan Republican saboda rashin kwakwaran hujjoji ko kwararin hujjoji da za su nuna Biden ya amfana da wasu harkokin kasuwancin ahalinsa. Dakarun Isra'ila sun fada yau Laraba cewa sun kai hare-haren sama arewaci da kudancin yankin Gaza, kwana guda bayan da Amurka ta hau kujerar naki kan amincewa da wata matsaya da kwamitin tsaro na Majalisar Ɗinkin Duniya ya cimma na neman a gaggauta dakatar da buɗe wuta a kuma ƙara yawan kayan agaji da ake kaiwa. Sojojin na Isra'ila sun ce sun halaka dozin-dozin ɗin mayakan Hamas a hare-haren, ciki har da wanda suka kai yankin Khan Yunis da ke wani yankin kudancin zirin Gaza. 'Yan awari da ke fafutukar ɓallewa daga Kamaru waɗanda suka saci ɗalibai 79 da malami da mai gadi da direba a wata makarantar kwana a Bamenda sun sako mutanen bayan da suka kwashe wani lokaci a hannunsu, kamar yadda za ku ji a wani rahoto da Muhammad Awal Garba ya haɗa mana daga Kamaru.
na garziya domin jin ta bakin shugaban rundunar jami'an tsaro na jihar Arewa maso yammacin kasar ta jamhuriyar Kamaru kanal Yusuf kan yanda aka yi mindigan suka sako daliban
mata 38 ne maza 40 da kisa da su hudu na abu yanzu haka suna cikin koshin lafiya ko
suna kokin lafiya suna komai ana mun ba su abinci suna ci da ba an jima za mu kai su doctor a duba su cikin
na'am to yanzu sojoji ta ko ina suna ta ci gaba da aiki su kenan domin kawo zaman lafiya nan din kenan
wannan sosai ne muna ci gaba kawo lafiya
Alhaji Mutari Baminda ya daga cikin masu fada aji a bangaren na yan awaren English kasar
a yanzu dai ana bincike an saka likita su dan bincike yaran a gani lafiyar su kuma ana dan yi musu dan interview dan tambayoyi a jiyar da aka rike su da sauran su saboda a tabbatar da cewa sun fita cikin koshin lafiya ko ba haka ba amma tun da yaran na magana sun zo kuma gabaki ɗaya ba mara lafiya cikin su sai mu ce sun zo dai da lafiyar su mu dai muna farin ciki an sako yaran kuma muna kiran ita gwamnati ta dada ƙara tsaro a kusa da makarantu da sauran su
na ci nasarar tattaunawa da ɗaya daga cikin wata ɗaliba wanda aka yi awun gaba da su din
sun kwashe mu sun je sun tara mu a wani babban daki hakan nan amma kuma ba su mana komai ba gaskiya
sun ba ku kulawa sun ba ku abinci da ruwan sha
sun ba mu abinci sun ba mu ruwan sha sun ba mu kulawa kan cikakkiya ba su mana komai ba ba su da ke mu ba su mana komai ba
da kuka da suka sako ku nan gwamnati ta ba ku wani kulawa ta wajen lafiyar ku
da suka sako mu gwamnati ta ba da kulawa domin ta turo mana da likitoci sun zo sun dudduba lafiyar mu ba komai
to ya su manyan gwamnati na wannan bangaren sun zo domin su yi muku lale marhaba da fitowar ku daga cikin wannan matsala
sun zo sun yi mana munnan zuwa kan
to yanzu kuna hannun iyayen ku kenan ba wani matsala
muna hannun iyayen mu ba matsalan komai
Mama Awal Garba muryar Amurka da kasar Kamaru
Labaran duniya aka saurara daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma za mu bude taskar rahotanninmu daga Najeriya. Kusan sa'o'i 48 da hukumar EFCC mai yaki da masu yiwa tattalin arzikin kasa zagon kasa take ci gaba da kai samami akan kasuwar ƴan canjin bayan fage dake unguwar Zone 4 na birnin tarayya Abuja. Masana tattalin arziki sun ce wannan ba shine mafita ba kuma ƴan canjin kasuwannin bayan fage ba su ke yi wa tattalin arzikin Najeriya gagarumar illa ba illa inda suka zargi wasu shugabannin bankunan kasuwancin kasar daga Abuja wakilin Halima Abdurrauf na dauke da karin bayani
Tana tattalin arziki dai na ƙara jaddada hakan ne a daidai lokacin da farashin dala akan naira ya kai sama da 1,800 a yau Laraba kamar yadda za ku ji a bakin wannan masanin.
Sunana Ayobami Oyalo ni masanin tattalin arziki ne da fuskar raya kasa wato a development economist. Ba inda za a yi wannan tattalin arzikin da za ka ce ba wayancin da suke bayan abin su ne suke goyon bayan wahalar da muke ciki yanzu. Kuma ba inda za a yi wannan irin rawa da dala ana ce wai dala 1900 1700 ko me in ba shugabannin bankuna abu ba zai yiwu ba domin suke boyewan kudi da sun karba daga CBN kudi da sun karba daga customer za su boye za su ce babu kudin dala sannan su je daga baya su je su yi abun da ake kira rent tripping za su sada kudajen illegally sannan za su ce bankin su sun samu profit da yawa kuma abun yayi kamar shekara 8 tun lokacin Emefiele ne shugaban kasar Najeriya in yana son gaskiya in yana zo wannan tattalin arziki a fito at least temporarily kafin mu fara neman kowane irin permanent solution da zamu nema first and foremost ya kamata su cire yawanci shugabannin bankuna wannan kuma in yana son in ga mishi bayani that is private advice a kirani wallahi akwai su mun san su yes BGC suna jawo mana wahala amma kafin ka ce BGC ya kamata ka takara da bankunoni sannan zaka ce okay in bankunoni sun fara aikin da ya kamata su domin akwai rules and regulations da banki ya kamata su aiki
aiki da shi amma yanzu ba wanda yake rules and regulation kowa yana abubuwan da yaso daga zuciyarsa ne
ana sa bangare masanin tattalin arziki Malam Kasim Garba Kurfi ya ce
gaskiya al'amari waɗanda ya kamata a fara bincika su ne bankuna bankunan kasashen nan su suka yi kowacin riba ga wannan abu to dan me ba za a diba al'amarin su ba sannan kuma na biyu mafi ya dan kasuwa ba shine matsalar ba matsalar su ne masu saye su aje yau da a ce gwamnati ta diba ta ba da shawarar cewa kowa kada ya rike dala a hannun shi da ta wuce 10,000 in kuma a kama ta gwamnati za ta kwace wannan da yafi domin mafi yawan mutanen da suka sayi dala suka aje ta ba suna saye bane dan su shigo da kayan kasa waje suna saye ne dan suna ganin ba su da yarda da amincewa a naira saboda haka bari su aje kudin su a wannan currency wannan kuma shi kai mu hadin da yake ciki to gaskiya al'amari dai dole gwamnati ta saki diba al'amuran waɗanda suke tafiyar da tattalin arzikin nan shin ya cancanta su tafiyar da shi in bai cancanta ba a kawo wanda ya cancanta kuma a dauki mataki wanda duk za a iya dauka na kajiran lokaci domin gaskiya al'amuran mu sun wuce gona da iri Allah ya sauki
shi ma shugaban kungiyar yan canjin kasuwannin bayan fage Alhaji Aminu Gwadabi ya ce
matsalar da ake fuskanta matsala ce ta karanci kuma da nema neman ya ci supply din kuma yawancin bukatocin ganin haka duba tsorakawa ne ba wai ana amfani da shi bane don a shigo da kai aiki na biyu akwai mutanen yan waje kowanne su ya zama yana kasuwancin speculation su sai su aje don su samu riba na uku akwai wasu kafafen gizo kamar su Binance wanda yake duk wani dan Najeriya da mai saye da mai sayarwa sai ya je ya shiga wannan kafafen gizo ya ga me farashin ita kudaden kasashen waje yake a wannan platform sannan zai sai da farashi kahin yanzu wajen kai riga sun farashin naira da yake kwaba a duniya naira yanzu ana cinikinta America ana cinikinta a Ingila Dubai a China so akwai kafafe da yawa da yanda yake su ne ma ke sa farashin naira din ba ma anan cikin kasa ba so duka wayannan abubuwan na faruwa da yake kara wannan tashin goren zabi na farashin kasashen waje
tun ba yau ba ake zargin bankunan kasuwancin Najeriya da abinda ake kira round tripping a turanci wato boye kudaden kasar waje kamar dala don sayarwa ta kofofin da ake samun kazamar riba lamarin da makatin tubi babban bankin kasar don jin matakin da za su dauka kan wannan zargin amma duk kokarin ji ta bakin su ta wayar tarho da barin sakon ko ta kwana ya ci tura Halima Abdurrauf murya Amurka daga Abuja Najeriya
a gaida Halima da wannan rahoton a jamhuriyar Niger kuwa yan asalin kasar ne musamman na jihar Difa game da yan Najeriya da ke zaune a jihar sakamakon rikicin kungiyar Boko Haram a halin yanzu sun fara bayyana halin da suke ciki na tsadar rayuwa sanadiyar takunkumin da kungiyar ECOWAS ta kakabawa Niger wannan na zuwa ne a daidai lokacin da ake ganin wannan mataki na ECOWAS da ci gaba da shafar hudar da ke tsakanin iyakokin kasashen biyu daga Difa ga rahoton da wakilin murya Amurka Haru Sulaye Rashid ya aiko mana
a yanzu haka yan asalin jihar Difa ta jamhuriyar Nijar da ke makwabtaka da tarayyar Najeriya na ci gaba da bayyana halin da suke ciki na tsadar rayuwa sakamakon hauhawar kayan masarufin da ya tashin gwamnatin zabi da kuma ke neman gagarumar masu karamin karfi to sai dai hakan na zuwa ne a daidai lokacin da mambobin kasashen na ECOWAS suka dauki wani mataki na rufe iyakokinsu da ma kace hulɗar dangantakar da ke tsakanin su da jamhuriyar Nijar biyu bayan jin mulkin ranar 26 ga watan Julin shekarar da ta gabata Alhaji Alaye Bakulu shine shugaban yan kasuwar jihar ta Difa ya bai Nigerian walhalin da takunkumin CDIA ko ECOWAS ya haifar musu wajen fitar da abinci da ma shigar da shi a cikin waɗannan kasashe na ECOWAS yana mai cewa
yau kasar mu Niger ta tsinci kanta cikin wani hali saboda haka takunkumin na CDIA ya saba mu samu fitar namu kayan Najeriya nasu ma ba su shigowa yanda ya kamata saboda haka kaya yana shiga ta wata hanya guda daya ita ce hanyar Togo tannan kasar mu take samu shugowa da kaya sai hanyar Alje anan ma muna samun kaya daidai bakin gurgudu waɗannan hanyoyi kadai su ne gare mu to su kuma na Togo yanzu stability da takunkumin da makazanci kanmu to muna dan shan wahala kafin kaya zo mana idan an kasa mu kaya zai zo maka cikin lokaci kankani sati daya kwana goma ya jima sati biyu ya zo maka kaya yau fiye da wata kake jiran kayan ka kafin zo gare ka shugabanni ya kamata su dubi yan kasa da idon rahama su nemo hanyar da ya dace wanda za a kama ɗan ƙasa sauki.
To koya ɗan asalin jihar ta Difa suka ji game da wannan mataki na raɗin tsadar rayuwar da suke fama da shi? Tambayar kenan da newa waɗansu daga cikin mazauna jihar ta Difa suna masu cewa.
Jani ɗan lima a Difa. Wallahi tsadar rayuwa sai godiya. Cefanen wata sai in kashe jikka 15, a yanzu zan iya kashe 25. Za su ma Najeriya abubuwan sun mahi mu kalubale tun da yau sunan gudu suke suna shigowa.
Ni ce Hauwa, yau ga ai dai yau an shiga matsaloli diya, ga ya ba kuɗi, ga yunwa, ga runkwaki ma yanzu ya shi ta koma 2000 ba naira 100. Muna roƙon Allah kamin nan kan azumi ya kama Allah ka muna saukin wannan abu.
Daga bisani masana harkokin tattalin arziki a kasar ta Niger, na ganin takunkumin da kungiyar ECOWAS ta gagaba jamhuriyar Niger ya haddasa koma baya sosai ta fannin kuma tattalin arzikin da ke tsakanin Niger da ma kasashen na ECOWAS. Hassan Bello shine shugaban kungiyar Rotab a jihar ta Difa, yayi karin bayani a zantawar su da muryar Amurka.
Dangance da takunkumi da kasashen ECOWAS suka sama Niger biyo bayan jimiki da aka yi ya haddasa koma bayan tattalin arziki kasar Niger sosai ma ba kaɗan ba, kuma wannan ba ban kasar Niger ke kaɗai ba, hadda ma musamman kasar Benin da Nigeria, tunda su ne kasashen da Niger suke hulɗa da su musamman ma ta fannin tattalin arziki da fannin kasuwanci. Hukumomin sadiya kuma ya kamata su zo su zamana su tattauna da hukumomin soja na Niger yadda za a daga takunkumi da talakoki na kasashen nan gaba ɗaya, za su ji daɗi.
To sai dai a halin yanzu al'ummar jihar ta Difa gami da na tarayyar Najeriya da ke makwabtaka da juna na ci gaba da yin kira ga hukumomin Niger da na ECOWAS akan ya kamata su yi mai yiwuwa game da batun cire takunkumin da aka kakaba jamhuriyar Niger, duba da yanayin tsadar rayuwa da al'ummar kan iyakokin biyu ke fama da shi sakamakon hauhawar kayan masarufi. Da hakan yasa masana harkokin tattalin arziki a kasar ta Niger ke kallon wannan mataki ya haddasa durƙushewar tattalin arzikin da ke tsakanin Niger da ma sauran kasashen mambobin na ECOWAS. Harusu Larshidu, muryar Amurka daga Difa a jamhuriyar Niger.
A gaida Harusu Larshidu. Kafin mu je ga shirinmu na gaba, ku dan shakata da wannan fefe da ke bisa na'ura. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa da muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 16.25 da kuma 31. A jamhuriyar Niger kuma za a iya samun a tashar ta BOA Africa akan mita 102.5 zangon FM. Ha kuma ko da yaushe ake so za a iya zuwa shafukanmu na internet a boahausa.com ko kuma sashen hausa.com domin samun labarai da dumudumin su. Yanzu kuma ga shirin mu na gaba.
Nakasa,
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 ba kasawa ba.
Jama'a assalamu alaikum, barkarmu da sake haduwa a shirin na kasa ba kasawa ba, wanda ke zuwa muku a kowane mako daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Shirin na yau zai karkata kacokam ga harkokin nakasassu a Najeriya. Sunana Sulaiman Muni Barma. A jihar Kaduna, kungiyoyin kare haƙƙin mutanen da Allah ya jarabce su da tawaya na ci gaba da ayyukan faɗakarwa domin ganar da al'umma muhimman abubuwan da dokar kare haƙƙin masu buƙata ta musamman ta tanadi a Najeriya. Yancin yara na ƙasassu domin samun ilimi da abubuwan da ya kamata a tanada don ganin sun kasance cikin kyakkyawan yanayi a wuraren karatu na daga cikin abubuwan da shirin na wannan mako zai mai da hankali kansu. Ga ci gaban tantaunawar wakilin sashen Hausa Isa Lawal Ikara da shugaban gamayyar ƙungiyoyin na ƙasassun jihar Kaduna Suleiman Abdulaziz.
Yanayi mai kyau ya kasance ajin da ɗaliban za su zauna. Akwai abin nan
matattakala ta masu kaface, to ya zama akwai ta wannan masu bukata na musamman
wanda gangara a jikin ma wajen gangaran a danyi wani mariki yanda koda makaho ne yazo zai shafa ya rike wannan ya nuna mai yanda zai ji. sannan irin masu gani garara-gararan nan ya kasance akwai alamomi da za su nuna musu yanda za su je kamar su zabiya da su waye, sannan kuma ya kasance zaman ma ajin ma ya canja ba yanda ake sa kujeru a cakuɗa ba, yanda wanda yake da keke irin ta asibiti ko keke irin ta guragu ko mai tafiya da sanda in yazo zai iya shiga ko ina a cikin aji, saboda yayin da ka ware wani wuri da zai zauna daban shi ma wariya ne, amma yayin da kowa zan tashi daga wurin Aminu in je wurin John, zan tashi daga wurin Fati in je wurin Janet, kaga an samu daidaito abinda ake nema kenan. Sannan daga cikin ajin ma ya kasance maimakon a zo a sa allo fari tar ko bakikirin akwai masu larura ta rashin gani, tsarin yayi magana a samu allo wanda bai daukan ido, wanda ko me an aka yi rubutu zaka iya gani, kada ya kasance malami iri ɗaya ne a aji, ya kasance malaman nan sun kware ta fannin magana da hannu da rubutu irin na makafi da kuma yanda ake tarerayen mutane masu dan larura ta kwakwalwa, dukkan wancan doka ta yi magana akan wannan. Sannan akan barace-barace, ka san akwai wanda suke kwangila sai a dauko mutum mai nakasa a sashi a gaba yana samu abin ya isa karbewa, ko kai amfani da su wajen neman kuɗi ko wani abu, akwai tara mai tsanani, dokoki suna nan a tsare, ba wai da aka yi su ba an sake su ne kawai abin nan, akwai kungiyoyi na duniya da suka tallafa wajen a fito da tsari tun daga dokan, amma tsarin yanda za a aiwatar da dokan shine wani matsala.
Ku yanzu a kungiyanci me kuke yi wajen gan misali kamar ya zama ruwan dare a dauko wani yaro mai bukata ta musamman ko yana da matsalar kafa ko ido ko hannu a saka shi a baro ai ta neman kuɗi da shi.
Ka san ba za ka kafa doka ba a ce yau ka kafa doka ta fara aiki a yau, dokan an bata tsawon shekara biyar ne, wanda ina jin yanzu an ci shekara biyu, ka ga shekara uku ake ijira. Sannan irin waɗannan masu amfani da waɗannan yaran su ma an yi magana a kansu. Sannan yunkurin da muke kai shine akwai kungiyoyi kamar su Site Favor, su wane ne wanda suka zo bayan da aka sanya wancan doka ita zama daga kuduri ya zama doka, sai aka kafa cibiya wanda za ta kula da wannan al'amuran, ita Disability Affairs Board, cibiya ta lura da harkokin mutane masu nakasa, kudirin yayi magana a kanta, sai ya taho da wani kuma cewa ai akwai abin da ya sa ma mutane suke gujewa al'amura na mutane masu nakasa saboda yana da tsada, kuma kin tanaji wa mutum mai nakasa in ka ki gyara mai ka ki gyara wa kanka ne, saboda me ko ba hatsari akwai tsufa, tsufa tana tahowa da makanta ido ya daina gani, tana tahowa da kurumta kunne ya daina ji, tana tahowa da gurgunta abin na kafafuwa da baya ya rike da menene da sauransu, idan tsufa ta kai tsufa sai a koma wancan bangare na masu abin nan. To wayannan duka nakasa da nan lissafa maka nakasan nan za su iya zuwa su same shi a gaba. Alal misali yanzu idan mutum mai nakasa zai tashi daga magajin gari zuwa kawo, to zai biya kuɗin mutum biyu ne, saboda mai alal misali gurgu ko makaho yana da ɗan jagora, kaga maimakon ya biya kuɗin shi kadai a yanda sabanin wanda bai da nakasa ya biya nashi ya biya na ɗan jagora, mai gurgunta kuwa dole wurin mutum biyu zai cinye, watakila ma bayan ya biya na mai tura shi ga keke. To amma na maganan keke shi ma akwai doka a wurin, saboda yau ko jirgi ka je shiga kana da sandarka kana da kekenka kana da menene ba a biya, amma masu sufuri wayansu sai su ce ai sai ka biya abin nan, doka ta hana wannan, babu yanda za a yi kamar zaka shiga mota ne sai a ce ka ajiye kafafuwanka.
To a yanda bayanai ke nuna alamun samun ci gaba a jihar Kaduna a yankunan baiwa na kasassu damar morar 'yancin walwala, a jihar Neja kuwa kungiyoyin nakasassu na da damuwa game da rashin samun aikin gwamnati a bisa wasu dalilai kamar yadda suka shaidawa wakilin sashen Hausa Mustapha Nasiru Batsari.
Mai girma gwamna ya tara mu a Lagos kuci ya ce mana zai mana asibiti na musamman na masu bukata na musamman, kuma zai ba mu commissioner ministry. To ba samu commissioner ministry ba, ba samu asibiti ba har yanzu ban share hili wa sa bulo ba to bayan haka nan sai muke ta kira cewa dan Allah ya taimaka mana ayi mana kura disabled commission ne saboda dokan da aka samu hannu disabled bill masu bukata ta musamman 2019 ai shugaban kasar Buhari ya sa hannu akan dokar ta zama doka yanzu ta zama doka kenan yanzu cewa idan har Allah ya so ya yarda kowane jaha ana bukatan gwamna ko abin da ciya mana kan hukuma a bude disabled commission bi ma'ana samu section na masu bukata ta musamman wanda za a ringa dokar mu aiki mu ci gashi kanmu mu kula da kanmu to mai ta kira ya kira akan haka ba mu ga an dauki mataki ba sai muka ji kwatsam cewa ai an bude wani sabon ministry wai humanitarian affairs wanda aka ce gaba ɗaya mu wanda ke mu daga gender affairs an kai mu can za a yi mana kuma director a wurin na disabled to har yanzu ba a yi ba desk officer ne kawai a wurin to yanzu ko mun ji labari an mu da kwata na dokan aiki muna kira ga mai girma gwamna da duk wani babba da ke jihar Niger a wa mu Allah a kula da mu a tosaya mana da makahu da gurgu da kurma da kutu da zabaya duk wanda ke saka dana secondary abinda ba sai ma mutuna degree ko diploma ko NCE ba daga bakin secondary gaba daya a dauke mu aiki idan mutum shekara 5 bai kawo result din NCE ko degree ba a kwace offer an hannunsa don barin da muke tashi mu bara tashi mu ba mu sambara
amma tunda yanzu an bude portal na daukar aiki me zai hana ku je ku nema ku apply ko za ku samu
abinda ke faruwa portal din ma gaba daya babu provision na disabled abin da ke nuna maka shine a tsarin doka ta kasa tunda aka disabled a bill idan aka bude portal akan sa cewa any disability in ka ce yes zaka yi tikin in makaho ne ka ce makaho ne in gurugunin kurma ne in kutura ka ce kutura in zabaya ka ce zabaya ne to babu wannan a cikin portal din mun duwa mun gani babu wannan vacancy
da kuka duba yanzu kun yi korafi wurin su wayanda ke kula da abun
ni da ta bajin waiwai abin da tabbas an zauna da chairman na civil service commission cewa za a ba mu percentage ne mu kasan doka ta ce a ba mu 5% kashi biyar cikin ɗari na ainihin abinda za a yi recruitment a kai za a doka na ma'aikata to muna kira dan Allah a doke mu wannan ba mu percentage ɗin namu don gaba ɗayan mu ma masu daga dan makarantar ma ba za mu kai 5% ba ko da za a doke mu gaba ɗaya masu da bukata na musamman kwanakin ba mun je gani SSG da Deputy Governor yana nan fa amma wallahi ba mu samu gani dole sai mu ta takarda ta kwata civil visit kafin a yi zaben ne muke ganin su amma in aka yi zabe ba ma ganin su
To wakilin na sashen Hausa ya bayyana mana cewa yana ta kokarin ji daga bakin wani jami'in gwamnatin jihar Niger a game da wannan korafi idan haka ta cimma ruwa za a ji martanin hukumomi a ci gaba da bin diddigin wannan lamari. Masu sauraro nan za mu dakatar da wannan shiri a yau sai a makon gobe za mu zo da wani sabon shirin idan Allah ya so. Yanzu a madadin shugaban gamayyar kungiyoyin nakasassun jihar Kaduna Suleiman Abdulaziz da jagoran kungiyoyin masu bukata ta musamman wato NAB a jihar Niger Isa Mustafa da Ja sai wakilan muryar Amurka Isa Lawal Ikara da Mustafa Nasir Batsari ni Suleiman Mumuni Barma da duka abokan aiki na sashen Hausa ke ce da ku sai an jima.
A gaida Sulaiman Mumuni Barma yanzu kuma ga labaran duniya a takaice.
To tsohon shugaban mulkin soji a Najeriya General Yakubu Gawan ya yi kira ga kungiyar raya tattalin arzikin kasashen yammacin Afirka ta ECOWAS da ta janye takunkumin da sakawa Mali, Burkina Faso da Niger cikin wata buɗaɗɗiyar wasiƙa da ya rubuta wacce ya miƙa wa hedkwatar kungiyar da ke Abuja a yau Laraba. Gawan ya bayyana kasashen a matsayin waɗanda suke da muhimmanci a kungiyar inda har ila yau ya yi kira a gare su da su ma su janye matsayinsu ta ficewa daga kungiyar ta ECOWAS ko kuma sai dai yawo. Kungiyar ta ECOWAS ta saka wa kasashen takunkumi ne bayan juyin mulki da sojoji suka yi a ƙarshen watan Janairu da ya gabata. Mali, Burkina Faso da Niger suka sanar da shirinsu na ficewa daga kungiyar bayan da suka zarge ta da rashin bin muradin da aka fata a kai da kuma nuna halin ko'in kula kan matsalolin tsaro da ke addabar yankunansu. James Biden kani ga shugaban Amurka Joe Biden ya faɗa wa masu bincike a majalisar dokokin Amurka cewa shugaba Biden bai taɓa sa hannu a harkokin kasuwancin ahalin gidansa ba. James Biden ya bayyana hakan ne a yayin da ya gurfana a gaban masu bincike a gidan majalisar na Capitol a yau Laraba don ganawa kan binciken wanda 'yan majalisar wakilai ke jagoranta wanda har ila yau ke duba yiwuwar tsige shugaba Biden. Ganawar James Biden da 'yan majalisar shine yunkuri na baya-bayanan da ke nuna kokarin farfado da batun tsigewar yayin da suke ci gaba da tattaro bayanai kan hulɗar kasuwancin da ahalin Biden suka yi a cikin gida da kasashen waje. Dakarun Isra'ila sun fada a yau Laraba cewa sun kai harhare ta sama a arewaci da kudancin yankin Gaza kwana guda bayan da Amurka ta hau kujerar naki kan amincewa da wata matsaya da kwamitin tsaro na Majalisar Dinkin Duniya ya cimma na neman a gaggauta dakatar da bude wuta a kuma ƙara yawan kayan agaji da ake kaiwa yankin na Gaza da kuma dakatar da tilastawa Palestinawa ficewa daga inda suke samun mafaka. Sojojin na Isra'ila sun ce sun halaka dozin-dozin din mayakan Hamas a harharen ciki hadda wanda suka kai yankin Khan Yunus.
Masu sauraro a nan muka kawo ƙarshen shirin namu na yau. Sai kuma goben Allah ya kai mu za ku ji wasu abokan aikinmu da kyau da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Mahmud Lalo da ya karanto labarai da kuma Jul Ladas Gresham da ta ba da umarni da ma injiniyar mu ta yanzu Sa'ida Hamdun. Ni Muhammad Hafiz Baballe ke cewa ku kwana lafiya. Assalamu alaikum.